بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce wadda ta yi daidai da 21 ga watan Rajab hijirana da shekara 1431 daidai da 3 ga watan Julai shekara ta 2010 wannan shine kafin na 29 daga cikin jerin giyar karatutukan littafin Al-Fatwal Hamawiyatul Kubra wadda Ibn Taymiyyah ya yi alƙawarin dama zai kawo ayoyi da hadisan da ke magana dangane da siffofin Allah madaukakin sarki da kuma sunayen shi sannan kuma ya bibi baya da maganganun malaman farko daga cikin malaman hadisi da waɗanda ainihin suka zo bayan su da sahabbai da tabi'ai da kuma kawo littafan da ya dauko maganganun yana cikin kawo maganganun da ya dibo su daga cikin littafin Fahmul Qur'an na malam Al-Muhasibi a inda wannan malami Al-Muhasibi Allah ya gafarta mishi yake kawo ainihin wato ayoyi na alqur'ani yana fadin irin yadda ya kamata a fahimce su da kuma irin yadda ya kamata a fassara su to mun tsaya ne gaskiya ba a daidai gabar da ta kamata a ce nan ba sai dai kawai ga wasu maganganu waɗanda shi al-muhasibi Ibn Taymiyyah ya dauko daga gare shi waɗanda za su yi bayani dangane da uluwi na Allah madaukakin sarki dan inda yake ila an kala haka dai al-muhasibi ya ci gaba da magana har inda yake wa kazalika qawluhu ta'ala haka nan maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace wa huwal qahiru fawqa ibadihi Allah shine mai rinjaye sama da bayin shi wa qawluhu ta'ala haka maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace ar-rahmanu 'alal arshi istawa Allah mai rahama ya daidaitu saman al-arshi wa qawluhu da idda Allah yace a amantum man fis sama'i yanzu nan kun amince wanda ke sama wato Allah wa qawluhu ta'ala da idda Allah yace ilayhi yas'adul kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu zuwa ga Allah daɗa dan maganganu da ayyuka nagari suke daukakuwa wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi Allah shike jijjuwa al'amura tun daga sama har zuwa ainihin ƙasa sunna ya arju ilayhi sannan wannan al'amari da ya dawo ƙasa sai sake juwowa ya hau zuwa ga Allah madaukakin sarki wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ta arju mala'ikatu war-ruhu ilayhi mala'iku suna hauhawa zuwa ainihin gare shi har da mala'ika jibril wa qala li isa Allah madaukakin sarki yace wa annabi isa inni mutawaffika ni mai ainihin sanya maka bacci ne wa rafi'uka ilayya kuma ni mai dauke ka ne zuwa gare ni wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya dauke annabi Isa ne zuwa gare shi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi waɗanda ke wurin ubangijinka ba sa girman kai game da ainihin bautawa Allah jama'a kun ji ruwan ayoyin da malam muhasibi yayi waɗanda baki daya yana kokarin ya tabbatar maka da cewa aqidar alqur'ani na tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki a sama yake kuma babu makawa wannan ita ce aqidar da ainihin take dinde a ƙarƙashin wannan ayoyin nan muka dawo muka dube su ɗai zaka ga cewa waɗannan ayoyin suna tabbatar da cewa babu wani ta'awili babu magana cewa aya tana karo ko kuma makamantan haka a'a dukkanin ayoyin suna tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki a sama yake mu dawo mu dubi ayar farko da ya kawo wadda ita ce ta 18 a cikin suratul an'am da Allah ya ce wa huwa shi Allah al-qahiru shine marinjayi sauka ibadihi sama da bayin shi abin tambaya akwai bayin Allah a nan ƙasa ko akwai bayin Allah a sama ta daya akwai su a sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai to yanzu idan ka ce Allah madaukakin sarki a ƙasa yake ko kuma yana ko ina kenan yanzu wannan ayar kana cewa akwai wani bawa daga cikin bayin Allah wanda yake sama da Allah a halin shi kuma yana cewa shi dinnan marinjayi ne kuma yana sama da bayin su sama da bayi dinnan ita take fassara mana haƙiƙanin ma'anar ala ala dan karka fahimci ala akwai mulasaka tsakanin shi da wani bawa nashi ko yana zaune akan wani bawa daga cikin bayin shi ko halitta daga cikin halittun shi sai wannan aya ta zo ta ta'abiri da fauqa sama in kace ai a wuri kaza akwai bawa daga cikin bayi ko akwai halittu sai a ce to ubangiji na sama da su a ƙarƙashin wannan ayan nan tana tabbatar da cewa dukkanin bayi da halittun Allah suna ƙasa gare shi shi kuma yana sama da su to kenan aqida ta tabbata cewa Allah alim ne Allah madaukaki ne sannan da inda Allah yace ar-rahmanu alal arshi istawa Allah mai rahama a saman al-arshi ya daidaita wannan na tabbatar mana da samantakewar Allah madaukakin sarki domin al-arshi ita ce halitta mafi kululuwa sama da sammai bakwai ku kiyaye kuma ku ji wannan jumlar daga gare ni al-arshi ita ce mafi kululuwa wato wadda ta fi challawa sama daga dukkanin halittun shi dan haka al-arshi tana saman sama ta bakwai ba tana kan tana sama da sama ta bakwai to Allah kuma yana sama da al-arshi wannan aya tana ƙara tabbatar da fahimtar da ta fita a cikin waccan aya Allah yana sama da bayin shi al-arshi saman bakwai tana sama da dukkan halittu to al-arshi kuma tana sama da dukkanin halittu hadda saman bakwai to Allah kuma yana saman dukkanin halittu hadda al-arshi dan haka Allah shine fauk ina fata an gane sannan ku sake duba inda Allah yake a amintum man fi sama yanzu nan kun amince wanda ke sama mun tattauno wannan a baya wanda ke sama anan shine Allah madaukakin sarki in ka ce mala'iku ne to an samu tukka da warwara wato kenan akwai wasu mala'iku wanda suke sama da Allah madaukakin sarki ka yadda da haka to aqida ta lalace gare ka dan haka Allah shine yake a sama sannan sai kuma ilaihi yas'adul kalimut tayyib zuwa ga Allah maganganu dadada suke hauhawa in kai magana mai dadi ka karanta qur'ani in kai salati in kai tasbihi in kai hailala in kai la ilaha illallah ko kai hauqala ko wani zikiri daga zikirorin da za a saka shi cikin zantuttuka mai dadi to sai aka ce yana hauhawa zuwa ga Allah yas'adu yana hauhawa ilaihi zuwa gare shi me yasa yake hauhawa ya tafi zuwa gare shi saboda shi a sama yake sannan sai yake cewa me wal amalus salihu sannan aiki na gari kuma yarfa'uhu Allah na daukaka shi zuwa gare shi cewa yana daukaka shi me yake nunawa samantakewar Allah madaukakin sarki to sannan sai kuma inda Allah yake cewa yudabbiru al-amra Allah madaukakin sarki shike jijjuya al-amra min as-sama'i daga sama ila al-ardi sai ya turo wannan abu zuwa ga kasa me wannan magana take nufi a sama ne Allah madaukakin sarki yake dan haka daga can yake tsara al'amura ya canza kaza ya juya kaza kaza ya mai da shi kaza ya sanya komai yadda yake son shi in ya gama sai ya turo shi ilal ardi zuwa kasa summa sannan bayan wannan abu ya gama zartuwa a kasa yadda Allah ya tsara shi ya aruju ilaihi sai ya sake hawa zuwa gare shi dan ya tabbatar da cewa ya koma zuwa ga wanda ya turo shi daga sama sannan Allah yace ta'arujul mala'ikatu mala'iku suna hauhawa waruhu har da jibrilu ilaihi zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan yana tabbatar da Allah yana sama wa qala li isa Allah yace wa annabi isa inni mutawaffika ni mai dauke ka ne ga bacci wannan fassara ce muawwala amma wadda take da madogara da karina wato shi ta'awili jama'a ba haramun bane amma ta'awili akwai wanda yake haramun akwai kuma wanda yake ja'izi akwai kuma wanda yake wajibi ta'awilin da yake haramun shine ta'awilin da zai kai ka zuwa ga ta'atilin nassoshin alqur'ani daga ma'anar su zuwa ga wata ma'ana wannan ta'awilin haramun ne shine ka kawar da ma'anar alqur'ani da zahirin ta ya bayyana wadda kawarwa kuma za ta canza wata aqida ko ta haifar da wani mazhabi wanda ya karo da alqur'ani, wannan ta'wili ne, haramun ne. Sannan daga cikin nau'i na ta'wili akwai ta'wilin da yake ja'izi ne, cewa in ka fassara shi kaza zai yi a halin zahirin ayar kuma ba haka take kaiwa zuwa gare shi ba. Me yasa aka ce ja'izi ne? Saboda kana da dalilin yi din kuma zai iya daukan fuskoki mabambanta. Misali jama'a, inna a'tainaka al-kausar, al-kausar tana da nassin hadisi sahihi wanda yazo cikin sahihul bukhari, wanda yazo cikin sahihul muslim da makamantan haka, waɗanda za su tabbata maka da al-kausar wata ƙorama ce a cikin gidan aljanna. Dan haka sai zama kenan an-nahar, wata ƙorama ce a cikin gidan aljanna, Allah ya baiwa annabi mai yawan albarka. Sannan al-kausar zai iya zama al-haud, tafkin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake a mawqif. Yanzu kaga ka fassara al-kausar da ƙorama cikin gidan aljanna da tafkin da ke wajen aljanna, an samu fassarori guda biyu ko? To yanzu duk wanda ka awwalu ka karkatu zuwa gare shi daidai ne. Saboda me? Saboda kowanne akwai nassi wanda yake mara mishi baya. Ka karanta tafsirin Qurtubi a ƙarƙashin wannan ainihin aya, inna a'tainaka al-kausar, za ga haka a ƙarƙashin wannan. Yanzu wannan ta'wili ne ja'izi, ya halatta ka ce al-kausar ana nufin al-haud kharij al-janna fil mawqif, al-haud dakhil al-janna. Ina fata an gane. An-nahar, menene ya halatta maka wannan? Saboda samun nasoshin guda biyu, sannan kuma wanda duk ka dauka da yi karo da wancan ba. Idan kuma ka dauka duk biyun ne, Allah yake cewa inna a'tainaka al-kausar, mun baka al-kausar tafki a wajen aljanna da kuma ƙorama a cikin gidan aljanna duk ɗaya ne. To yanzu wannan ta'wili ne wanda yake ja'iz. Sannan akwai kuma ta'wili wanda yake wajibi ne ko lazimi ne, domin in baka yi shi ba nan kuma zai karo da wasu nasoshin kaman nan. In ka ce inni mutawaffika, ni mai daukar ranka ne, kenan kafin Allah madaukakin sarki ya dauki annabi Isa zuwa sama sai da ya dauki ranshi. To wannan zaka je kana karanta wasu ayoyi ko kuma wasu hadisai, sai kaga cewa su kuma sun tabbatar maka da cewa Allah madaukakin sarki ya dauki annabi Isa ne daga wannan duniya da ranshi da lafiyar shi. Haka ne? To yanzu kenan sai zama ka koma kai bincike a harshen Larabci, tawaffi yana daukar bacci? Wannan ja'izi ne, wannan yana yiwa, akwai wannan ayoyi burjik a cikin Al-Qur'ani. Dan haka kenan yanzu wannan ta'wili ne, amma wani iri? Wajibi ne kai haka, dan in baka haka ba wata matsala za ta faru. Dan haka inni mutawaffika, ni mai dauke ka ne a cikin bacci, wa rafi'uka ilayya, sannan ni mai daga ka ne zuwa gare ni. Sannan Allah ya ce bar rafa'ahu Allahu ilayhi, a'a ba kashe shi sukai ba, Allah ya dauke shi ne zuwa gare shi, shi annabi Isa. Sannan Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina 'inda rabbika, waɗanda ke wurin ubangijinka, la yastakbiruna 'an ibadatihi, ba sa girman kai game da bautawa Allah. To ina za mu fahimci mahalli shahid akan uluwin Allah a cikin wannan ayar? Saboda mala'iku a sama suke. Innal ladina 'inda rabbika, shin mutane na girman kai ko ba su yi? Shedanu aljanu na girman kai ko ba su yi? To su mala'iku an tsarkake su daga girman kai, daga nan zaka gane ashe ana magana ne da suwa akan mala'iku. To tunda akan mala'iku ake magana, kuma aka ce suna wurin ubangijinka, to in aka tambaye ka kai a ina mala'iku suke, za kai mutane dan magaji ne ko Sokoto? Tunaninka ana cewa ina mala'iku suke? Sama. Saboda nassoshi karara sun bayyana haka, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika, mu ba ma sassauka sai da umarnin ubangijinka. Ashe ina ne mazaunan su? Sama. Tunda sun ce ba sa saukowa ƙasa sai Allah ya ce su sauko, wato haka ake fahimtar nassoshi fa. Amma dan bid'a ko sahibu hawa sai dauki aya daya sai saka ta aljihu, sai leko da kanta, sai ce to ga abin da Allah ya ce. Ina fata an gane. ba zai taba yadda ba ku aya yadda take ba, ko kuma ya tattara ayoyi a maudu'i sai ya aje su sai ya dauki kwaya daya sai fito da ita sai ya ce shi akan wannan aya ya tsaya. In ka ce mishi to ai ba za ka fahimta ba sai ka hada da wata sai ya ce aya Qur'ani, to shi ya fahimta, an kai baka fahimta ba. Wato babu mutanen da suka kawo rudani a cikin addinin musulunci irin yan bid'a da ashabul ahwa, Allah madaukakin sarki kiyaye. Wa zakara al-alihata, yace ainihin Allah madaukakin sarki ya ambaci gumaka, annau kanu alihatan, cewa da gaske din inda sun kasance allolin ne, labtagau ila zil arshi sabila, da sun nemi yadda za su kai zuwa ga Allah madaukakin sarki ma'abocin al'arshi, ila talabihi haythu huwa, da sun nemi inda yake. Ina mahallin shahida nan, Allah ya bada labarin gumaka, da da gaske gumakan ne da sun nemi hanyar kaiwa ga Allah madaukakin sarki ma'abocin al'arshi. Bari mu karanta ayar, za ku ga dilala ta fito. Fa qala, Allah yace qul law kana ma'ahu alihatun, kace da a ce akwai wasu alloli tare da Allah banda shi kadai, kama ya kununa, kamar yadda kafirai suke fadi, idan labtagau ila zil arshi sabila, to da su waɗannan ainihin alloli sun nemi hanyar da za su kai zuwa ga Allah ma'abocin al'arshi. To cewa Allah ma'abocin al'arshi akwai dilala iqtirani ta cewa Allah a saman al'arshi din yake, kuma su waɗannan gumakan da ake bauta da su ma alloli ne, da sun tafi can inda al'arshin take samanta. Wa qala ta'ala, Allah yace sabbih isma rabbikal a'la, ka tsarkake sunan ubangijinka al'a'la. Ana siffanta Allah da siffar da ba ta gare shi ne, tunda aka ce al'a'la madaukaki, daukaka siffa ce ta shi ko, tunda siffa ce ta shi madaukaki akan wa, fauka ibadihi, a sama da bayin shi. Wa qala abu abdullahi, to dama kar ku manta, shi al-imam al-muhasibi yana cewa ne tun farkon karatun nan namu da muka fara maganganun waɗannan ayoyi, yana cewa ne koda kana tunanin akwai wasu ayoyi da aka shafe su kuma sun tabbata an shafe su din, ana son a gaya maka dokar da ke ciki ce aka shafe, amma siffofin Allah da suka zo ba a shafe su. Ko kun fahimta jama'a, kun fahimci wannan da kyau? Sai yace qala abu abdullahi, sai abu abdullahi yace falan yansakha zalika abadan, har abada Allah bai shafe waɗannan ayoyin ba. Kun ji waɗannan ayoyin da suka gabata ko, suna ɗauke da siffofin Allah ko? To koda a ciki akwai wani hukunci na saki ko na aure ko na ciniki ko makamancin haka wanda aka shafe ko, to shi hukuncin aka shafe, amma hukuncin da ya zo game da siffa ko sunan Allah ba a shafe ba. Jama'a kun fahimci abin da yake so ya ce? Siffofin Allah ba a shafe su, domin siffofi ne tabbatattu ga Allah madaukakin sarki. Kazalika qauluhu ta'ala, haka maganar Allah da yace wa huwa allazi fis sama'i ilahun, Allah shine abun bautawa a sama, wa fil ardi ilahun, kuma Allah shine abun bautawa a ƙasa. Ba ana nufin yana sama ana bauta mai kuma yana ƙasa ana bauta mishi ba, a'a, a sama shi kadai ake bautawa, a ƙasa ma shi kadai ake bautawa. Wa qauluhu ta'ala, da magana Allah da yake cewa nahnu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, mu dinnan mun fi kusanci fiye da ainihin wato bawa, ai da bawa fiye da jijiyar da ke gangaro mishi da ainihin jini. To cewa mun fi kusanci, wannan yana nuna maka Allah madaukakin sarki yana sama da kai bawa, amma wajen sanin abin da kake ciki to ya fi kusanci da kai fiye da jijiyar da take gangaro da jini ya hau sama ko kuma ya yi ƙasa. Wa qauluhu ta'ala, da kuma magana Allah madaukakin sarki da yake cewa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi, Allah shi din ne dai Allah a sammai da kuma a ƙasa, ya'lamu sirrakum, Allah yana sane da ainihin sirrinku, wa jaharakum, kuma Allah madaukakin sarki yana sane da abin da kuke yi a bayyane. Wa qauluhu ta'ala, da magana Allah madaukakin sarki da yake cewa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, babu wani gani wanda zai kasance na mutum uku sai Allah ya zama shine na hudunsu. Sai malam yace falaysa hadha binasikhin li hadha, waɗannan ayoyin da kake jin a ce Allah a sama shine abun bautawa, a ƙasa shine abin bautawa, Allah madaukakin sarki a sama shine Allah, a ƙasa ma haka Allah madaukakin sarki yana nan shine na hudu ga masu ganawa su uku. Karka dauka waɗannan ayoyin sun shafa waɗancan ayoyin da suka ce Allah yana sama, wala hadha biddu zalika li zalika, kuma karka dauka cewa waɗannan ayoyin suna karo da waɗancan, ba karo ba shafewa. To yanzu wannan zai kai mu zuwa ga wani babban ilimi kenan, shine me mushkilul Qur'an. Jama'a, kamar yadda ake da mushkilul hadith, haka ake da mushkilul Qur'an. Kuma an samu wani babban malami mai suna al-Imam Ibn Qutayba ad-Dinawari, mun dan tabo bayanai a baya, yadda ya rubuta littafi Ta'wilu Mukhtalafil Hadith, ya kuma rubuta littafi ya sa mishi mushkilul Qur'an. Shi mushkilul Qur'an littafi ne wanda, ko kuma ilimi ne afwan, don asali sunan ilimi ne, kamar gharibul hadith. Gharibul hadith asali ba sunan littafi bane, sunan me, sunan wani ilimi ne, sai dai akan aruwan nan suna a sanyawa littafi. Mushkilul Qur'an ilimi ne wanda yake tattaro wasu ayoyi waɗanda sun tabbata suna iya rudar da ɗalibin ilimi, amma babu rudani a cikinsu, bai gama nuna ba ne, shi yasa yake rudewa. Misali, aya Al-Qur'ani ta zo ta ce Allah madaukakin sarki ya maida annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama khatamun nabiyina. Aya ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikamakin annabawa ne. Me Allah ya ce? Wa khatamun nabiyina, ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi, ko sai ce wa khataman nabiyina, Muhammad ba baban kowa bane daga cikin ku, ma'aikin Allah ne kuma cikamakin annabawa ne. Wannan ayat da ta faɗa haka, sai kuma wasu hadisai suka zo ingantattu suka tabbatar da cewa annabi Isa zai sauka. A cikin Bukhari da Muslim da musnad al-Imam Ahmad, annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yanzilu fikum ibn maryama adlan hakiman, ko adlan hakaman, dan Maryam zai sauka cikin ku yana mai mulki da adalci da gaskiya. Sai wasu suka dubi wannan, sai suka ce to ko dai ayat ta yi karo da hadisin, ko hadisin ya yi karo da ayar. Sai su ce to yafi kusa mu ce, yafi sauki mu ce hadisin ya yi karo da ayar. To kenan dai ayar tana da iskalin an gwada ta da hadisin, hadisin yana da iskalin an gwada shi da ayar. Dan haka malaman hadisi da suke yin mushkilul hadith sai su rubuta, sai su ce a hadisin baya karo da ayar. Malaman Qur'ani da suke cewa mushkilul Qur'an su kuma sai su ce ayar ba ta karo da hadisin. To yanzu a cikin ka'idar waɗannan ilmomi guda biyu, jama'a, mushkilul Qur'an da mushkilul hadith, sai ku kiyaye, akwai matakai kamar haka. Matakin farko, aka samu aya da aya suna karo, to abu na farko a tabbatar cewa ta tabbata aya din, don akwai ayoyin da ba ayoyi bane, ko mutane suna kawo ayoyin da ba ayoyi bane. Yanzu duk Qur'ani babu wata aya ala la'natullahi alal kadhibina, amma sai ka je wa'azi an tara mutum dubu wa'azin kasa baki daya, sai ka ji alaran ma ya rangado yace ala la'natullahi alal kadhibina, sai a ce kun ji abin da Allah ya ce, ƙarya ne, babu inda Allah ya saukar da wannan aya a cikin Al-Qur'ani. Duk garin ku ka je ka tambayi alaran ma, ya nuna maka inda aya tace ala la'natullahi alal kadhibina, babu wannan. Duk wani wanda ya sai mota so yake ya rubuta wallahu khairun mu'in, babu wannan aya, ba aya bace. To yanzu waɗannan ayoyi ba su da babbanci da ayatu shaytan, ayoyi ne na shaytanin mutane da malamai suka kirkire su. To idan ka samu wannan ayar yanzu ta yi karo da wata aya ta Al-Qur'ani, to wannan ba aya bace, ba sahihiya bace, aya ce mawdu'iya, ko kun fahimta? Don haka sai ka jefar da ita ta ƙarya, sai ka tabbatar da gaskiya, kaga ba karo kenan. Haka hadisi, idan hadisi yazo sai aka samu sun yi karo, to sai a dauka wannan ya tabbata, wannan ya tabbata, a'a, sai a jefar da wanda bai tabbata ba, sai a dauki wanda ya tabbata, babu karo. Idan wannan aya ta tabbata aya ce, wannan ma ta tabbata aya ce, to yanzu ne za a fara dabbaka wannan ilimi na mushkilul Qur'an. Misali, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, baka shiryar da wanda kake so, Allah ke shiryar da wanda ya so. Yanzu wannan ya nuna annabi baya shiryawa, kuma baya shiryawa. To ga wani wuri Allah ya ce wa innaka, lallai kai, la tahdi, wallahi kana shiryawa, ila siratin mustaqim, zuwa ga hanya mai kakkiya, siratin lahi, hanyar Allah. To yanzu an samu karo kenan. To in aka samu ayoyi irin waɗannan, to ga ka'ida a ƙarƙashin ilimi na mushkilul Qur'an. Wannan ka'ida kuma ita ce a ƙarƙashin ilimi na mushkilul hadis. Ka'idoji ne guda hudu. Ka'idar farko ita ce ayoyin nan sun tabbata ayoyi dukansu. To sai ka yi bincike, sun tabbata ayoyi? Hadisan nan sun tabbata dukansu hadisai? To yana daga cikin aibi a ƙasarmu jama'a, kawai sai mutum ya buɗe baki da Hausa sai ya faɗa maka hadisi, kuma sai ya ta tukka jayya akan haka. Madadin ka ce kawo min inda hadisin yake, sannan a san yadda za a yi magana, domin lafazin hadisi da kalmomin da ke ciki na taimakawa wajen a yi mishi kyakkyawar fahimta. A yi wa wancan kyakkyawar fahimta sai a fahimci babu saɓani. Amma da Hausa ya kawo, ya sake kawo wancan da Hausa, a kawo balarabci a gani, a gwada a bisa haske na ilimin fasaha da ilimin balaga da ilimin naqad wanda Allah ya wa annabi baiwa su na harshen larabci. Shin kalmomin keke da keke sun yi ɗaya? Ko kuwa nan ya amfani da wata kalma, can ya amfani da wata kalma, wanda yake suna ɗaukar ma'anoni mabambanta. Misali, nifa bana cin barere, ni ina shan zoɓo. To yanzu in kai ba ƙwararren Bahaushe ba ne, sai ka ce an samu tufka da warwara. Ai barere shi ne zoɓo, ai zoɓo shi ne barere. A'a, barere daban, zoɓo daban, amma bainahuma khususun wa umumun mutlaq. Asali ganyen yakuwa ne, sai a ce to ya zama barere. Gashi nan ɗanyen shi ne ko busasshen shi? To in aka tafi aka tafi aka tafi aka tafi, ana so a jiƙa shi a sha, a haɗa mishi wasu kayan ƙanshi da zaƙi da daɗi, sai a ce ya zama zoɓo, ma'ana ya zama zoɓo rodo. To yanzu zamani ne, saboda style sai suka mai da shi zoɓo, wasu ma sai su ce zoɓo, saboda dai a ƙara turantar da abin ya fita daga hayyacin Hausawa. Yanzu kenan idan ka ce baka cin barere, to Hausawa sukan dafa shi su ci, sai ka ce baka ci, amma sai ka ce kana shan zoɓo. To kun ga zoɓo daban, barere daban. To ashe kun ga ba za a ce an yi tufka da warwara ba? Jama'a kun gane wannan? A ƙarƙashin wannan kawo lafazin hadisi da larabci yana fitar da rikici. Don haka kuna tattaunawa, ka lura duk abin da ke haifar da hayaniya a ƙasar Hausa, yana maganar babu littafi a gaba. Wannan zai kawo hadisin da Hausa, wannan mai kawo da Hausa, sai ga jayya ta tifke. Amma a je a ɗauko hadisin da larabci, sai a ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man massa zakarahu falyatawadda, wanda ya taba zakarin shi ya sake alwala. Wannan kuma sai a ji ya ce inna ma hiya bab'atun minka, ai gabar ka ce. To yanzu kawo mafuzzan hadisin, sai a ce to waɗannan hadisan ba su da karo, ka ce ba su da karo, a ce kai baka gani ne, kai baka iya balaga ba ne, baka ji abin da ya ce ba. Inna ma hiya bab'a, yayi ta'birin hannu in ya taba azzakari, aka ce bab'a ana nufin hannun yanzu yana taba azzakari ne, irin tabawar da yake wa sauran gaba, shi ne abin da larabci yake hukuntawa. Wannan kuwa da ya kawo ɗanyar magana a ƙarare ce man massa zakarahu, wanda ya taɓa azzakarin shi yadda maza ke taɓa azzakari. An san taɓawa ce ta sha'awa, amma can ya taɓa ne da nufin baba'a, da nufin gaba. Na haka can alala ba ta kare ba, nan kuma ta kare. Sai a ce kaga hadisan ba sa karo. Na haka duk malamin da zai shiga wannan aikin jama'a sai ya ƙware da harshen larabci. In bai ƙware da larabci ba zai iya ba. Don haka malaman salaf wallahi tallahi sun fi kowa kwarewa da harshen Larabci. A yanzu salafiyuna na duniya sun fi kowa kwarewa da harshen Larabci. A nan Najeriya ne aka samu matsala, ahlus sunna ba su damu da Larabci ba, don haka har 'yan bid'a da dan guntun Larabcin da suke da shi suke musu gorin cewa ahlus sunna ba su iya Larabci ba. Amma ran da nazo zan gabatar muku da muhabara akan haɓaka harshen Larabci a cikin ahlus sunna tun daga zamanin farko har yau, wallahi za ku yi mamakin yadda malaman ahlus sunna a nan kasar, malamin ahlus sunna Abdullahi Gwandu shekara 200 shi ya dauki tuta ta me ta harshen Larabci, aka bashi degree, shine dan Najeriya ta arewa na farko a cikin Fulani ko Hausa Fulani da ya fara samun ainihin digiri na girmamawa akan ya iya Larabci. Sannan sai Shehun Borno, saboda kwarewa da Larabci, shi yasa kaga su bare bare har yanzu ma suka maintaining wannan irin kaya na graduation ceremony. Duk Shehun Borno in ka ganshi to zai sa kaya ne irin na graduation ceremony da kuma rawani irin na graduation ceremony na Jami'ar Azhar, zai sa alkyabba zai kawo wannan rawani wanda ake kewaya shi akan hula, duk wanda za a yi graduation din shi a Jami'ar Azhar a wancan lokacin, wannan su ne graduation gown, su ne fittings din. Me muke magana a kai? Muna magana akan mushkilul Qur'an. Don haka ba za ka iya mushkilul Qur'an ba sai ka kware da Larabci. Don haka ku kiyaye jama'a, idan aka kawo aya kamar wannan innaka la tahdi man ahbabta, yanzu wannan ta kore shari'a daga Annabi cewa baya shari'awa, nan kuma ta tabbatar da shari'ar da dukkan karfi. Malamai suka dubi ayoyin sai su ce ayoyin gaba ɗayan su ba sa karo, ba karo ko miskala zaratin. Don ku duba fa, wannan ba cewa ta Annabi innaka la tahdi, wannan kuma ta ce innaka tahdi ba, ba haka suka zo ba, cewa suka yi innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'u, kai baka shiryar da wanda kake so. Domin inda Annabi yana da wannan siffar, to yana da siffa ta Allah kenan, shine duk wanda Allah ya so sai ya shiryar da shi, duk wanda Allah ya ki shi sai ya bar shi a ɓata. To Annabi bai da wannan siffar sallallahu alaihi wa sallam, sai Allah ya dawo da siffar ya koma da ita kanta sai ya ce walakinna Allah, Allah ne ya hadi man ya sha uke shiryar da wanda ya so. Can ko sai aka ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, sai aka yi ta'addi da ila, lallai kai kana shiryarwa zuwa ga hanya mai kakkiya. Ina ma'anarta kana kai mutane, kana bayyana wa mutane, kana kawo wa mutane, kana musu sharhin hanya, wace irin hanya? Hanyar Allah. Da haka sai zama a can ana nufin shiriya ta kimsawa da sakawa a zuci da datarwa, Allah ne kadai yake yi. Annan ana nufin shiriya ta bayani da sharhi da isar da sako, to Annabi ba bata ikawo ba, ba bata yake yi wa mutane ba, ba bata yake kai mutane zuwa gare shi ba, yana kai mutane zuwa ga shiriya ne. Can kuma fa Allah ne yake kimsa shari'a a zuci, Annabi bai isa haka ba. Shikenan yanzu kaga an hada ayoyin gaba ɗaya ko? To a ƙarƙashin wannan hadawar da aka yi, kaga an shiga mataki na biyu cikin hudu. Matakin farko tabbatar da dukkan su ayoyi ne. Mataki na biyu shine me? Hada su. To sai wata ka'ida sai ta zo kuma. Ita ka'idar janibiyya ce. Sunanta ko takenta shine i'malun nasaini aula min ihmali ahadihima, hada nassoshi guda biyu ay aiki da su, kowanne ya dauki wata fassara su bamu fa'idoji guda biyun, yafi a dauki daya ay aiki da ita, dayar kuma a jefar da ita. Kaga kenan babu hikima da zaran ka ji aya ta yi karo nan ta yi karo ka ce to shikenan a dauki wannan aja wannan, yafi a hada biyun ay aiki da su gaba daya, dan dama Qur'ani an saukar da shi ne dan ay aiki da shi gaba daya. Dai kenan ka'ida ta biyu kenan. To ka'ida ta uku, idan ka kasa, ku ji jama'a, ba cewa in bai yiwu ba, a'a, idan kai ka kasa hada su, dan dama asali ba tufka da warara suke ba, kai ne a matsayinka na dan karamin ilimin ka abin ya ruda ka, to kai kokarin hada sun ka kasa, to sai ka tsallaka zuwa ga mataki na uku shine me matakin tarjihi zai yi ka rajaha akan aya daya kace wannan ayar ita ce muhkama to wannan sai kace mutashabiha ce haka ake wa qur'ani wannan muhkama ce to wannan da ita baya aiki wannan kuma ta zama mutashabiha ta rikice mini sai ka aje ta ba dan ka kafurce mata ba amma sai ka dauki muhkama in zai yi haka to kai amma shi ma da nashi kaidojin ba darasin muke ba yanzu muna fadi sama sama ne idan ya yi haka shikenan ka zauna lafiya duk sanda ka zo wannan aya sai ka ce wannan aya mutashabiha ce gare ka ta rikice maka wannan kuma muhkama da ita kake aiki ba ka aiki da wannan sai ka ce a ta rikice min ne ban fahince ta ba kana da hujja ka ki aiki da abin da baka fahimta ba ba ka kafirce mishi bane amma ai ka dauki wanda ka fahimta idan ka kasa tabbatar da wannan muhkama ce da dalilai wannan mutashabiha ce da dalilai dan ba kawai haka sun dan zaka ce to wannan muhkama ce wannan mutashabiha bace a'a sai da dalilai zaka tabbatar ko wace sai ka tsallaka mataki na hudu me mataki na hudu shine tawakkuf yanzu dukan ayoyin sun gagare ka kenan sai ka ce gaskiya waɗannan ayoyin ban fahimce su to amma kuma ba wai cewa zaka baka fahimce su ba duk sanda aka zo magana ka ce wallahi jama'a ku yi hakuri waɗannan ayoyin ban fahimce su ba zaka je ka ci gaba da tambaya ne kana tambayan masana waɗanda suka sani fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur sai ku tambayi malamai idan ku ba ku san bayanai ba ba ku san hujjoji ba kun ji waɗannan sune me sune matakai game da Qur'ani game da hadisi fa matakin farko tabbatar da hadisan sun inganta idan ɗaya bai inganta ba ka jefar da shi ka huta in dukkan su sun inganta kamar waɗannan hadisan an tambaya annabi ne suka ce aka ce mishi ar-rajulu yamassu zakarahu mutum ne ya taba zakarin shi me ke hukunci sai ya ce innama hiya bab'atun minka ai gabanka ce nan kuma ya ce man massa zakarahu falyatawadda wanda ya taba zakarin shi ya sake alwala yanzu wannan kuma yana tabbatar da me shi kuma alwala ta kare wancan kuma yana tabbatar da bata kare ba don ka fahimci tufka da warara sai ka bincika hadisan sun tabbata gaba daya sun tabbata tare da cewa wasu da suka zo sai suka yi hukunci akan cewa innama hiya bab'atun minka bai tabbata ba wannan magana ba daidai bace ya tabbata dukan sun tabbata dan haka to sai a tsallaka mataki na biyu shine aljam'u to jam'i din shine ne mana wannan yana nuna cewa in ka taba azzakari da sha'awa Allah ta kare wannan yana nuna cewa in ka taba ta kamar yadda kake taba sauran gabobin ka ne susa ko wani gyara wandan ka zakai kaje ka soka hannunka cikin azzakarin ka babu laifi an fahimta to idan ka kasa hadawa sai ka tsallaka zuwa ga mataki na uku shine at-tarjih to hanyoyin tarjihi kamar yadda na fara ishara dangane da ayoyin suna da yawa daga cikin hanyoyin tarjihi jama'a akwai wannan aya ta sauka a Makka ne wannan ta sauka a Madina ne mun manta ba mu tattauna wannan ba shine ma'rifatun nasikh wal mansukh idan ka gagara ka gano to wannan makkiya ce wannan madiniya ce sai ka ce madiniya din ta shafe makkiya kenan amma ina son ka gane wannan hukuncin ka ne fa ba qat'i bane iyakai abin da ka iya yi ne ka ce wannan ta shafa wannan dan kana da tarihi wannan Makka aka saukar da ita wannan a Madina aka saukar da ita ko kuma duk a Madina aka saukar da su wannan ta sauka ne lokacin Hajjatul Wada shekara ta 10 zuwa ta 11 wannan kuwa ta sauka ne lokacin Khaybar shekara ta 7 kaga ta Hajjatul Wada ta shafe wannan to in hadisin ne ma ba za ka ce wannan hadisin an shafe shi ba wannan ya shafa wannan kamar yadda naji malaman kasar nan suna yi da zaran sun zo kan irin waɗannan hadisan shafa azzakari wannan sai ka ji ya ce wannan ya shafa wancan kawai sai ya wuce cikin sauki wato sai ka ji kawai ya ce amma fa wannan ya shafa wancan shikenan kawai sai ya wuce ba da ilimi suke aikin ba baka cewa an shafe sai kana da tarihin wanda yazo daga farko sannan wannan ya biyo kuma ka kasa hada su to daga nan ne shine sai ka tsallaka zuwa ga mataki na biyar shine at-tawakkuf Allah madaukakin sarki ya taimake mu mu dawo kan magana da muke malai yace fa laysa hadha binasikhin li hadha wannan fa ba ya shafe wancan bane waɗannan ayoyin da kaji ana cewa Allah madaukakin sarki shine abun bautawa a sama shine abun bautawa a ƙasa Allah madaukakin sarki shine mafi kusanci fiye da jijiyar da ke gangarowa da bawa jini fiye da ainihin wato wannan jijiyar Allah shine na hudu a wurin ganawa Allah madaukakin sarki Allah ne a sama Allah ne a ƙasa yana sane da sirrinku da abin da kuke bayyanawa waɗannan ayoyin kakka dauka sun shafe ayoyin da suke cewa Allah a sama yake sai ce wala hadha biddu li zalika kar kuma ka dauka cewa waɗannan ayoyin ainihin wato karo suke yi da waɗancan ayoyin gashi nan bari mu dan duba ƙasa sai ce ay al-ayatu allati awradaha addalla ala uluwillahi ala khalqihi laysat mansukha bi hadhihi al-ayat waɗannan ayoyin da malam ya kwararo su waɗanda ke tabbatar da Allah a sama saman halittun shi yake ba wai suna cewa ba suna shafe waɗannan ayoyin bane da ake cewa wa huwa Allahu fis samai ilahun wa nahnu aqrabu wa huwa Allahu fis samawati ma yakunu min najwa wala biddul laha ba kuma karo suke da su ba to yanzu an ce maka ya baka hada su ne zaka ce sai ka ce duk waɗannan ayoyin da suka zo na farko dai dubi ayar da ta ce wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun sai ka ce wannan ayar gaba ɗaya ma ba ta zo bane ta tabbatar da magana Allah a sama yake ko a ƙasa yake ta zo ne ta tabbatar da cewa shi kadai ya cancanta a bautawa a sama ko a ƙasa dan haka kun ga ba ma maganar samantakewa Allah take ba tana tabbatar da cikakkiyar bauta gare shi ne a sama da kuma a ƙasa a ƙarƙashin wannan ayar ba karo take da waɗancan ba sai kuma ayar da take cewa mu muka fi kusanci da mutum fiye da jijiyar da ke gangaro mishi da jini anan wannan kusanci take magana tana magana kusanci ne na ilimi na sanin abin da bawa ke ciki sannan sai ayar da take cewa Allah madaukakin sarki a sama shine Allah a ƙasa shine Allah a sama ba wani Allah sai shi ba wani mahalicci a ƙasa ma haka yana sane ka gani yana sane da sirrinku yana sane da abin da kuke bayyanawa wato yana daga cikin illa faka fassara alqur'ani baka kware ku jifa baka kware da harshen larabci ba ba wai baka iya ba sai ka kware da harshen larabci sannan zaka fassara alqur'ani idan ba haka ba za a samu matsala ko kun fahimta jama'a wani littafi na so in yi muku ishara akan shi insha Allahu ta'ala zan samu lokaci wanda ban dauko muku shi gashi nan ma shi kun ga wannan littafin jama'a duk ahli sunna musamman salafi musamman malami da ke tafsirin alqur'ani ko wani ne yana bukatar shi gashi manahijul lughawiyyin fi taqrir al-aqida tafarkin da malaman lugha na harshen larabci suke bi wajen tabbatar da aqida ila nihayatul qarn ar-rabi' al-hijri malaman lugha irin dadibowa daga cikin malaman salaf a inda zaka rinka ganin manya-manyan malamai masana harshen larabci waɗanda ga irin yadda suke bi su tabbatar da aqida al-lughance sune irin waɗannan ayoyin zasu rinka karantawa sai ce al-lughance wannan ayar ma tana tabbatar da Allah a sama yake tana tabbatar da Allah kaza tana tabbatar da kaza shin waɗannan malaman idan ba su zauna a matsayin su na malaman salaf sun baiwa larabci muhimmanci ba haka za ta faru za ta faru ba to wannan larabcin da muke magana yanzu an samu matsala kuma galibin inda duk zaka je kai karatun lugar arabiya yanzu in ba nadiran ba tun daga zaure har jami'o'i har polytechnics har LCEs har colleges of education har teachers colleges da higher Islam in ba nadiran ba zaka samu galibi yan bid'a ne wa ashabul ahwa da kuma afrahul yahudi wan nasara yan tsakin yahuda da nasara sune suke karantar da lugar arabiya fasad dole ne ahli sunna su kafa makarantu na musamman dan karantar da harshen larabci domin harshen larabci ina tabbatar muku da cewa baya rabuwa da aqida aqida ba ta rabuwa da shi harshen larabci bai rabuwa da hadisi hadisi bai rabuwa da shi harshen larabci bai rabuwa da fiqh fiqh bai rabuwa da shi to kuma sake kuka ce ku rike qur'ani da hadisi amma kuma sai kuka dauka larabci ba dole bane da haka sai su bullo sai ce ai gashi nan ma ko larabci ma ba ku iya ba Allah madaukakin sarki ya taimaka sai raka jama'a kun ji waɗannan ayoyin ba karo suke da juna ba malam yace wa alam ka sani anna hadhihi al-ayat ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون فيكون في أسفل الأشياء. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفالها. يا كما تكفني يا كيم كراتو بمي سورالي ودنان آيوين باوين سنة نفن الله ملعوكا كنسركي ينا نفن هلتو قبات يبني دزات شواتو قوة هلتا في الله يا حتا جكينش دا جكينتا فيكون في أسفل في أسفل الأشياء دان هكا في الله يلنك أكسن تيوا أكسن أبوهوا معنا سبو تاسو دا سما yadawo kasa ya hadu da halitta kaza aw ya tanqal ko kuma Allah madaukakin sarki ya rinka tashi shi ha daga wannan halitta yana komawa jikin wannan halitta listifaliha saboda ita halittar tana ainihin asufla tana kasa ba wai makasudi kenan ba. Ina fata an gane. Wa yataba'ada fiha ala aqdariha kuma wai karka fahimci cewa Allah madaukakin sarki zai rinka haduwa da ba'adu hawa to sashin su da gurgurdan yadda suke wai zuba anha inda fana'iha idan wannan halitta ta kare sai Allah ya kau daga gare ta janna wa azza an zalika Allah ya daukaka ya buwaye daga haka. Bari ku ji me malai yake nufi jama'a. Yanzu mutanen da suke cewa Allah madaukakin sarki da aka ce shine na hudu a wurin ganawa sai sai ai wannan yana nuna Allah shine na hudu da zatin shi ba da ilimin shi ba. To me suke cewa idan waɗannan mutanen suka gama ganawa sai Allah ya tashi daga wurin sai kuma ya koma wurin wasu mutum hudu masu ganawa ya zama shine na biyar? Kun ga tanakuli kenan ko kun fahimta? Ko kuma cewa wa nahnu aqrab ilayhi sai Allah ya kusantuwa ne san da yake da rai in ya mutu ya karifa sai Allah ya tanakuli daga wannan sai kuma ya koma wancan? Allah ya daukaka ya fi karfin haka. Allah yana sanar da duk abin da kake ciki da duk abin da kake da duk kaiwa da komowarka. Dan haka kana da rai yana sani, ka mutu yana sanar da halin da kake ciki, babu abin da zai canza. Amma in yana tare da kai ne kana ganawa to in kuka daina ganawa fa sai kuma ya rabu da kai. Dan haka baya tare da kai kuma bai san me kake ciki ba. Ba haka bane. Wannan malam muhasib yana fassara musu lazimin tunanin su ne da aqidarsu. Waqad naza'a bidhalika ba'du ahli waqad naza'aku yawa waqad naza'a bidhalika ba'du ahli dalal yace an samu wasu daga cikin batattu sun karkace da haka, wasu sun yi da'awar haka suka karkace. Fa za'amu suka riya cewa annallaha ta'ala fi kulli shay'in bi nafsihi ka'inan Allah madaukakin sarki wai yana cikin kowane abu shi da kanshi kuma abun koyaya yake, kama huwa fil arshi kama yadda yake a al arshi. Wala farqa baina zalika indahum awrusu babu bambanci tsakanin Allah yana sama a saman al arshi kuma yana cikin wane kuma yana jikin wane yana jikin wane. Summa ahalu fil nafi. Ina fata an gane. Ba'da tathbiti ma yajuzu alayhi fi qawlihim sannan sai suka ainihin yi ihala, ma'ana ihala ita ce reference shikenan. In aka ce maka me sai ka ce to ai kuma kaza, wato wajen korewa kuma sai suka tabbatar ba'da tasbiti ma yajuzu alayhi fi qawlihim ma nafau, bayan da suka kore wasu ainihin abubuwa da suke ganin su na ƙasa game da Allah madaukakin sarki, suka tabbatar wa da Allah abubuwan da suke ganin su ne daidai, sai aka samu tufka da warwara dan abin da suka kore shi suka dawo suka ainihin tabbatar. Domin ku yace li anna kullu man yuthbitu shay'an fil ma'ana thumma nafahu bil qawli, wanda a ma'anance ya tabbatar da wani abu amma kuma da yazo a wajen magana fa sai ya kore wannan abun. Misali wa kake wasujuda sai yace Allah, yanzu aikin shi ya tabbatar da me ibada ga Allah, can kuma sai ya ce ba wanda ya isa a yi wa sujuda har Allah. Yanzu a maganar shi ya kore abinda a ma'anance ya tabbatar, don haka yanzu maganar shi ba a da'a yadda da ita. Can da ya sujuda ya ce Allah yake wa, sai ya ce ƙarya yake faɗe a can domin ya dawo ya kore. mala yace lam yughni anhu nafihu bi lisanihi, korewar da yi to ba za ta amfanar da shi ba da harshen shi. Wahtaju bi hadhihi alayat, wadannan irin mutane sai suka kafa hujja da wadannan ayoyi cewa annallaha ta'ala fi kulli shay'in bi nafsihi ka'inan, ai tunda an ce Allah huwa fis sama'i ilahu huwa fil ardi ilahu, to wannan yana tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki to yana ainihin wato cikin komai da kanshi. Summa nafau ma'ana ma asbatu, sannan sai suka ainihin kore ma'anar abin da suka tabbatar. Faqalu, sai suka ce la ka shay'i fi shay'i, shi Allah da aka ce yana cikin halittun shi, amma fa ba kamar yadda wani abu yakan kasance a cikin wani abu ba. To yanzu wannan korewar za ta wanke wancan ta'adin da suka yi na cewa Allah yana cikin komai? Ba za ta kore ba. Wai suna son su tsarke kasantuwar Allah a cikin bayin shi, ba irin kasantuwar da ɗa yake a cikin uwa ba ne. Wannan korewar ba za ta tsarkake komai ba, don sun riga sun tabbatar wa da Allah na ƙasa shine yadda cewa Allah na cikin bayin shi na ƙasa ce ko? To cewa kuma ai kasantuwar yana ciki din ba kamar yadda komai yakan kasance cikin komai ba, wannan ba za ta warkar ba. Qala Abu Abdullah, baban Abdullahi shine al-Imam al-Muhasib, yace amma qawluhu, maganar ainihin wato da Allah yace hatta na'lama, can da yake cewa hatta na'lama al-mujahidina, da kuma yace wa sayyara Allahu, Allah zai gani, da kuma inda yace wa inna ma'akum mustami'una, mu muna tare da ku muna jin duk abubuwan da kuke faɗi. Fa inna ma ma'anahu, ma'anar wannan hatta yakuna al-mawjud, har sai ainihin wato wannan abu ya kasance. Fa ya'lamuhu mawjudan, ma'ana idan kace hatta na'lam al-mujahidin, da Allah yace ma'ana Allah ba zai san halin da mujahidai suke kasancewa ba sai an samu mujahidan. Allah madaukakin sarki ba zai san abin da zai faru ba har sai ya gani. Da yace inna ma'akum mustami'una dinnan, Allah bai san abin da za su fadi ba sai in sun fadi din. Fa inna ma ma'anahu hatta yakuna al-mawjud fa ya'lamuhu mawjudan, wato kenan in ka dauki wannan ma'anar babu abin da Allah zai sani kafin bayi su yi shi har sai sun aikata wannan abu din da zai sani. Wa yasma'uhu masmu'an, har sai ya ji abin ajiyance sannan zai san shi. Wa yubsiruhu mubsiran, har sai wani mai iya gani ma ya ainihin wato ganshi sannan Allah zai iya gani. La alastihdafi ilmin wala sam'in wala basrin, ba a bisa cewa Allah madaukakin sarki ya riga ya san abu kafin wannan abu ya faru ba, ya riga ya san abin da za a ji kafin a faɗi, ya riga ya ga abin kafin a aikata. Wato abin da muhasib yake kokarin cewa shine yanzu waɗannan ayoyi da Allah yake cewa hatta na'lam al-mujahidin minkum, to karka dauka cewa Allah ba zai san abin da masu jihadi za su aikata ba sai sun aikata din. Dan in ka faɗa haka kenan in ba su aikata ba fa bai sani ba, kenan Allah bai da sadikin ilimi game da abin da bayin shi suke aikatawa. Wa amma qawluhu ta'ala, magana Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa wa idza aradna, idan muka nufi, ma'anata idza jaa waqtu kaunil murad fihi, idan lokacin kasancewar abin da muka nufa ya kasance, to wannan abin zai kasance. To a wurin malaman salaf da muhasibi ke kokarin tabbatar da maganar shine Allah ya san abin kafin abin ya kasance, amma a wurin waɗannan suna cewa ne Allah ba zai san abin ba har sai abin ya kasance. Wa anna qawluhu 'ala al-'arshi istawa, to kenan cewar da yake akan al-'arshi ya daidaita. Wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi, Allah marin jayi ne sama da bayin shi. Amintum man fis sama an yakhsifa bikum al-arda, yanzu nan kun amince Allah da ke sama ya kisbe ƙasa da ku. Sannan idzan labtaghaw ila al-'arshi sabila, kenan za su wayi gari suna neman hanyar da za su kai zuwa ga Allah ma abocin al-arshi. Fa hada wa ghayruhu mislu qawlihi, to wannan da waɗansu ayoyin sun yi daidai da irin magana da Allah yake cewa ta'arujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi, mala'iku suna hauhawa zuwa gare shi hadda mala'ika Jibril, da kuma inda yake cewa ilayhi yas'adul kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu, fa yace hadha munqati'un yujibu annahu fawqa al-'arsh. Wannan maganar tana tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki tabbas yana saman al-'arshi, fawqa al-ashya kulliha, a saman al'amura saman abubuwa baki daya, munazzahun anid dukhuli fi khalqihi. Wannan yana nuna Allah ya yanke daga duk wasu halittu, Allah yana sama, ko kun fahimta, ya tsarkaka daga ya shiga jikin wata halitta tashi, la yakhfa alayhi minhum khafiya, amma fa kuma wani abu mai boyuwa ba zai boyi gare shi ba, li'annahu abana fi hadhihi al-ayat, domin Allah a cikin waɗannan ayoyi ya bayyana cewa anna zatahu bi nafsihi fawqa ibadihi, Allah shi da kanshi yana sama da bayan shi, li'annahu qala, domin ya ce a amintu man fi sama, yanzu nan kun amintu wanda ke sama, ya'ani fawqa al-arsh, wato sama al-arshi, wal arshu fawqa as-sama, ita ku al-arshi tana sama da sama, li'anna man qad kana fawqa kulli shay'in 'ala as-sama'i fi as-sama' wa qad qala mithla dhalika qala ku fasihu fil ardi, ya'ni ala al ardi, aida Allah yace fasihu fil ardi, ku yawo fil ardi a cikin kasa, cewa yi ku shiga cikin kasa, ku turbuda jikin ku cikin kasa, ma'anarta ala al ardi la yuridu dukhul fi jawfiha, Allah baya nufin a shiga cikin kasa ku, to haka da Allah madaukakin sarki yake cewa arrahmanu ala al arshi stawa, karka dauka Allah madaukakin sarki yana zaune ne akan al arshi, ko kuma da aka ce amintu man fis sama, kun amince wanda ke sama, cikin sama ka dauka, cikin sama yana cikin sama ne, a'a, shi din tana komawa ga ma'anar ala ko kuma sauka, domin gashi fasiru fil ardi, fasiru fil ardi ma'anarta fasiru ala al ardi, ina fata an gane. Wa kadhalika qawluhu, haka nan da Allah madaukakin sarki yace wala usallibannakum fi jubu'in nakhli, zan tsire ku a cikin datsatsin itatuwan dabino, ya'ani fawqaha alaiha, naka ce za a tsira mutum jama'a, naka ce za a tsira mutum a cikin kututturen ice na dabino, me yake nufi a saman za a sa a kafe shi, ai ba ana nufin cewa za a saka shi icen cikin shi ba, mun fata an gane, fi jubu'in nakhli ayace ku, yanzu yana nufin za a saka su a cikin abin dabino, ko ko za a tsire su a sama, shine ce ya'ani fawqaha alaiha, wa qala amintum man fis sama, Allah kuma yace yanzu kun amince wanda ke sama, thumma fassala, sannan sai da kanshi ya bayani dalla dalla, fa qala ce sai ce an yakhsifa bikumul arda, Allah ya kisfa kasa da ku, wa lam yasil ku, haka ne, fa lam yakun li zalika, ya'ani idha fassala biqawlihi man fis sama thumma ista'nafa at-takhwifa bil khasfi illa ala arshihi fawqa as-sama, wa qala, da Allah yace amintum man fis sama, yanzu nan kun amince Allah dake sama, thumma fassala, sannan sai ya raba wannan magana da wanda zata biyo bayan ta, fa qala sai yace an yakhsifa bikumul arda, kun yadda wanda ke sama ya kisne kasa da ku, wa lam yasil, sai bai ci gaba da sadar da maganar ba, fa lam yakun li zalika ma'anan, to da sai zama wannan ba ta da wata ma'ana, iz fasala bi qawlihi, domin ya rabe ta da cewa man fis sama, thumma ista'nafa at-takhwifa bil khasfi, amma sai Allah madaukakin sarki ci gaba da tsoratarwar, da yace a amintum man fis sama, sai yace an yakhsifa bikumul arda illa ku annahu ala arshihi fawqa as-sama, wato Allah madaukakin sarki dake sama, kun yadda ya kisfe kasa da ku, to kisfe kasa da ku da zai yi idan shi yana cikin kasar, in ya kisfe kasa kenan, ya kisfe hadda kanshi, amma shi yana sama, in ya kisfe kasa me yake faruwa, ya kisfe waɗanda ke kasa ne, ba sama inda yake ba. Wa qala ta'ala, Allah kuma yace yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi, Allah ke juya al-amra daga sama zuwa kasa, thumma ya'ruju ilayhi, sannan sai kuma ainihin wato yake hauhawar da waɗannan wato al-amra zuwa gare shi. Wa qala ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi,
فبين عروج الامر وعروج الملائكه سي الله يبين هوهو الامر ده كما هوهو ملائكه ثم وصف وقت صعودها sannan sai Allah madaukakin sarki ya bayyana lokacin da suke hawa din bil irtifa'i ta hanyar ainihin wato daukakuwa sa'idatan ilaihi suna hawa zuwa gare shi fa qala sai yace fi yawmin a wani ne ne haka za ta faru kana miqdaruhu 50 alfasana wanda gurgurdan wannan yinin daidai yake da ainihin wato shekaru 50 fa qala Allah madaukakin sarki yace su'uduha ilaihi ya fadi hawhawan zuwa gare shi wa fasalahu sai kuma ya raba wannan maganar min qaulihi da cewa ilaihi ka qaulul qa'il kaman mai magana ne yace us'ud ila fulanin fi lailatin aw yawmin hau zuwa ga wani yini kaza ko a dare kaza zalika annahu fil ulum ayin kaji an fada haka wannan yana nufin wannan yana sama kenan ko wa anna su'udaka ilayhi fi yawmin sannan kuma wannan hawhawa za ta kasance a wuni ne fa idza sa'idu ila al-arshi haka idan waɗannan mala'iku suka hawhau zuwa ga al-arshi faqad sa'adu ila Allah to sun hawo zuwa ga Allah janna wa 'azza ko 'azza wa janna wa in kanu lam yarahu koda ko basu ganshi ba wa lam yusawuhu koda basu daidai da inda yake ba fil irtifa'i a wajen daukaka fi uluhi a wajen samantakewar su a wajen samantakewar shi ba su hawa zuwa gare sun yi daidai gare shi ba fa innahum sa'idu min al-ardi domin daga ƙasa suka hawo wa araju sannan kuma suka yi ainihin wato sama bil amri ila al-ulwi wato suka ainihin wato taka zuwa sama da umarni din zuwa ga madaukakin wuri qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace barrafa'ahu Allah ilayhi Allah madaukakin sarki ya daga shi ne zuwa gare shi ولم يقل عنده بيتي عنده بس يتي إليه وقال تعالى الله مدوكين سركي يتي وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فرعون يتي يا كي هامان كجنا من أينهم بيني كونا إيا أينهم واتوكيوا زواج حنيوي أسباب السماوات حنيوي سمي فأطلع إلى إله موسى دومين إليكو زواغ أينهم أبنجد أنب موسى ثم استعنف الكلام سننسي قبل ما قنف فقال سيتي وإني لا أظنه كاذبا دومين إنها زتنك اليائك فيما قال لي أتكم ما قنف موسى يقامني إن إلهه فوق السماوات شوى أبنجد شيكو أبن بوتا وشي يناسما فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال ألا دكنج سيبين من تيوى فرعون نازتا أن بموسى ناكرياني قمد أبن دي فرامي وعمد لطلبه دنك سيقو قل النيمن تبتر دوانا أبو حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب يعني دي فرعون نمى غنفا أما ينامي زتا تيوى موسى مكريتين ولو أن موسى قال ashe kenan da tun farko Musa cewa innahu fi kulli makanin bi zatihi Allah yana kowane wuri da zata yi shi ko na talabahu fi baitihi da fir'auna tun a cikin gidan shi ya fara neman inda Allah annabi Musa yake aw badanihi ko kuma da ya fara laliban cikin jikin shi ma tun da ya ce mai yana ko ina aw hushihi ko kuma hushihi gashi anan kasa sai yake cewa hush inna wahidul hushush wa huwa al-kanaf shine kewayen shi kamar bayi kamar danni kamar katanga ina fata an gani to shine sai yake cewa fa ta'ama Allahu an zalika amma yafi karfin a ce yana ko ina yana cikin komai balle an tashi a neme shi a ko ina yanzu Fir'auna da kanshi ya gamsu da cewa Musa ya nuna mai Allah na sama ne dan haka da ya tashi nema ina ya tashi nema sama to duk waɗannan nasoshin suna nan a cikin Al-Qur'ani waɗanda waɗannan mutane ƴan bid'a suke cewa wai sun haddace Qur'ani suke cewa wai sun san Al-Qur'ani to ba mu san wannan Qur'ani ne suka haddace ba ba mu san kuma shin haddar wacce iri suka yi sun yi hadda ne irin haddar da malaman farko suke wanda in suka karanta ayoyi 10 ba za su ƙara ta 11 ba sai sun tsaya sun haddace ta sun iya karatunta sun san ilimin da ke ciki sun fahimta sun yi aiki da fahimtar sannan a ƙara musu karatun
ko kuwa hadda ce irin ta gardawan kasar Hausa hadda ta zuku kaga mutun ya haddace Qur'ani tsaf amma sharrin farko wanda shine sharri mafi girma game da Qur'ani bai iya karanta shi ba kaga mutun yana zama ya rubuta Al-Qur'ani da ka jama'a amma bai iya karanta shi daidai ba sannan kaga mutun na haddace Al-Qur'ani yana rubuta shi amma an ce tafsirin shi bai iya ba kaga bai iya sallah ba in ka zo ka tambaye shi hukuncin zakka bai sani ba in ka tambaye shi hukuncin raban gado bai sani ba hukuncin aure bai sani ba to ina son ku gane wannan bid'ar tana neman ta shigo cikin ahlus sunna ne yanzu ahlus sunna da ya haddace Qur'ani kawai sai ci gaba da dan sa wani rawani a kafada yana wani doron ƙarya da an je wurin taro ana cewa ai ya hada hadda haya hada hadda kana yaudara kanka ne ka hada hadda ne ala tariqa mubtada'a a bisa hanya ta bid'a shine ka hada hadda ka iya tafsirin ka hada haddar ka san ahkam din kana aiki da dokokin haka dole ne waɗanda suke gabatar da makarantun islamiyya na matan aure da kaza kaza ku dawo ku canza uslubin karantar da Qur'ani amma a ce na saka ɗana a makarantarka ne ina son ya marma zai haddace saboda in ya gama secondary zai tafi Sokoto ne makaranta dan ya tafi ya haddace ko kuma ya sauke kai wasu garurukan ma na gansu da wata yaudara fa ni duk gidan da na shiga a garin sai a ce ai ƴaƴan nan sun haddace Qur'ani ai sun sauka ai sun yi sauka ai an yi musu walima wataran sai na je na samu malami ya zauna yana karantawa yara suna fadi sun ce ah to amma ai naji yana karantawa suna fadi ba sa iya fadi daidai sai aka ce ƴaƴa na kokarin su sauka ne za a yi musu walima wato wai su gaba ɗaya ma da suka fi kowa bata sai suka fahimci wai abin da ake nufi da saukan ma in zauna ina karanta danka inna baina kalkausar shi kuma yana cewa inna baina kalkausar wa salli rabbika wa nar wa salli rabbana inna jani ka wa rabbi bismillahir rahmanir rahim wa ayyul kafirun rab shikenan da haka har ranar da aka gama shikenan sai a zo a tara mutanen gari ana ta maka murna wai kai kuma kana doro danka ya sauka kuma ka zo aka ce mi kuma ya karanta inna baina ka din sai mai kasa budo inda take yara da yawa sai inji suna cewa ai mu dun mun sauka dun mun sauka sai ga yarinya ta sa matsatsan skirt tana yawo a cikin jami'a amma al'ada garin sai ce duk sun sauka kun sauka to shikenan aka zo aka bude aji za a fara karantawa sai nace to ai waɗannan ne duk sun taba gaya mun sun sauka dan haka su su bari waɗannan ulumul qur'an da usulul tafsir za a fara koya musu sai suka ce a ai su ba su iya karanta ba nace a ba kun sauka ba suka ce eh amma ba su iya karanta ba ko kun fahimta jama'a to ashe namu nan din kuma da aka yi akhaffu bid'atan dan haka dole ne a yi gyara jama'a wannan alfahari da ake wani ya hada hadda Qur'ani wani ya hada hadda ai wani bai hada ba ai wani bai haddace ba kuna jin inda wannan hanyar ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da bayin Allah nan mutum ne za su rage ba su hada hadda Qur'ani ba ko kuma mutum ne za su rage ba su sauke ba tunda saukar kawai wai ashe a biya maka ne wai dan shi ya ta an taba karanta harafin shi ma ya karanta shine sauka kuma fa daga ran nan ko ba zai sake koyan komai na addini ba a duniya dan haka sai ka samu dattijo a cikin sai ce yau shekara ta 60 da sauka amma wallahi baya iya karanta alamtar kaifa ya shekara 60 da sauke Qur'ani ashe gwamma ma namu din da in aka ce mutum ya sauka shine ya iya karantawa ba tare da haddacewa ba to sannan ya haddace amma bai san ma'ana ba bai san kaza ba dan haka ku bibi karatutukan nan da muke waɗanda muka sa wa ajin ya haya iula wannan hanyar ita ce hanyar da salaf suke bi wajen karantar da addini a karanta a hankali a bayyana maka hukunce-hukunce a karanta ka karanta a tabbatar ka iya a fassara maka kuma a ɗauki lokaci cikin haƙuri
da bi a hankali har a fassara maka duk abin da ake so a fassara maka a fitar maka da hukunce-hukuncen sai zama karatun kadan-kadan ne a Qur'ani amma iliminka mai dimbin yawa ne haka ya kamata amma gaskiya saboda Allah jama'a makarantun haddan nan da aka bude su ranakun Asabar da Lahadi malaman su ji tsoron Allah su je su canza salo bamu ce su rufe su ba su canza salo kun bude makarantun hadda ƴan mata daga jami'a daga polytechnic daga FCE za su zo amma matsalar ita ce ita ta zo ta yi NCE ne wai tana son taimar maza ne ta haddace Qur'ani kafin shekara biyu ta koma garin su ta haddace saboda mai harafin ake biya mata take haddacewa ba a fassara mata ma'anonin dan haka ita wannan da ta zo rinka ranar Asabar ta dauki hadda ranar Litinin ita ce za a ga ta sawo dogon sikir amma ya matse waiwayenta da kataranta sun fito bam amma kuma ta haddace suratul nuri kun fahimci tufka da warwara suratul nuri ita ce surar da ta dosa tsaurara akan me akan maganar kulle akan maganar hijabi akan maganar fitan mata akan maganar tsiraici akan maganar kaza to sannan suratul ahzabi ta haddace ta anya haddar ta yi mai lafiya saboda haka ma'anar ilimi shine tarbiya jama'a dan haka zaku ga kasashen Laraba sai su ce wizaratu ta'lim wa tarbiya ko wizaratu tarbiya dan ilimi tarbiya ne wannan yarinyar da iyayenta suna can a Gombe ko a Sokoto ko Katsina suna alfahari tana nan Zaria tana karatu wurin Sheikh Wani sai ta koma sai a ganta cewa ba ta da kunya ba ta da mutunci ba ta iya sanya kaya na mutunci amma fa kuma an zuwa na alfahari ya ce dalibarka ce wato dalibi fa ga malami ya sha bamban da mai saurare fa don mutanen Najeriya yana daga cikin shirman da suke kawai mutum yana tafsiri ka zo ka tsaye da basmak ka kaji in ga gama sai kai tafiya kawai sai ka ce kai dalibin shi ne kai mai sauraren shi ne ma'anar dalibi fa shine mutumin da aka makala shi a karkashinka ko mutumin da ya makalo a karkashinka dan kai tarbiyar shi game da komai dan haka ko me kaga yayi ba daidai ba zaka kira shi ka ce wani eh abinda kai ba daidai bane ba dan komai ba domin me an dora tarbiyar shi ne a hannunka ta addini da ta rayuwa to sai ka duba kaza duk mutanen da suke sauraron kan kana wa'azi a radio duk kana da yancin yi musu haka to amma wani har alfahari yake ce ai shi duk mutanen Najeriya musulmin Najeriya daliban shi ne dan ko ina ana sauraron kasar din shi bai san bambarmar da ke cikin haka ba dalibin ka sai ka koya mai ilimi sai ka sa ido yana aiki da abin ko baya yi shi sa ko ga malaman salaf suke hadawa da duka suke hadawa da dauri suke hadawa da habs a daure ka a kulle ka a hana ka fita kwana da kwanaki wata da watanni shekara da shekaru a daure ka ba za a kwance ka ba sai ran da aka kana su ai maka bulala a dake ka haka tabi'ai suka ce kanu yadribunana malaman mu cikin sahabbai suna dukan mu saboda haka jama'a ya kamata a ji tsoron Allah game da waɗannan mas'alolin domin duk waɗannan malaman da ake hayaniya da su musamman a nan Najeriya wannan ce hanyar fa da suka bi suka koyi Qur'anin fa to ba dole ai jayayya tsakanin su da waɗanda suka bi suka koyi Qur'ani ta hanyar da ta dace ba saboda ƙwariyar da kowanne ke dibowa ta sha bamban daga ƙwariyar da wancan ke dibowa Allah ya kiyaye dan haka sai malai yake cewa fata'ala Allahu an zalika Allah ya daukaka ya fi karfin haka walam yujhid nafsuhu bi bayani sarh ko walam yujhid nafsuhu bi bayani sarh yawa walam yujhid nafsuhu dan haka sai fir'aun bai wahalar da kanshi ba bi bayani sarh wajen gina wannan ainihin bene dan me walam yujhid nafsuhu ko bubunyani sarh wato da fir'auna ya san cewa Musa ya ce Allah na ko ina da bai wahalar da kanshi ba wajen gina wannan benan amma da yake Musa ya ce Allah na sama fa sai ce a gina mishi benan inda annabi Musa ya ce Allah yana ko ina har karkashin kujeran nan taka har cikin bakin ka da zai Fir'auna sai haka ya bude baki ya ce ha ma na dubo min ka hange shi ko ba haka ba to amma me yasa ya kai da gina benan saboda Musa ya ce mishi Allah na sama kaga wannan ma hujja ce anan za mu saurara insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba za mu ci gaba da ainihin karanta wannan littafi da kuma waɗannan maganganu insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka to da wannan muke cewa na'am akwai mai tambaya ne wannan magana suke dogaro da ita sai a ce a'a ba mazhabar Fir'auna bace mazhaba annabi Musa ce annabi Musa ne yace Allah a sama yake ga hujjar idan da ya ce Allah na ko ina da Fir'auna ba zai neme shi a sama ba dan haka Musa ne ya nuna mai Allah na sama dan haka ya tafi neman shi sama dan haka ba mazhabin Fir'auna bane mazhabin Musa ne kuma wannan ai zahir ne ma ko inda Fir'auna ya san cewa Musa ya ce mishi Allah a kafa yake ai ba zai tafi neman shi a sama ba na'am ayo ai shine abin da nace a dazu game da yan bid'a asali ba wajhud dilala ma suke dauka ba suna daukan menene abin da bangaren wata aya yace musu sai su bar wani bangaren dan yanzu wannan in ba zaka dauko gaba daya ayar da take magana ya hama nabli sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi musa wa inni la'azunnuhu kadhiba yanzu ne zaka fahimta a wannan ayar gaba ɗayan tankadako zaka fahimci Fir'auna ne yace Allah a sama yake ko kuwa Musa ne Musa ne tunda yace mana Allah shi a sama yake gina mana benan mu hawo mu je mu gano so asalin su cutar su ba sa duba ayar ne gaba ɗaya sai rike wani bangare na ayar kawai Allah ya kiyaye wa alaikum salam na'am na'am
wata hanya za a yi ta a canza irin tsarin da ake yi misali shafi biyar ko shida za a iya zaɓa kawo shafin gaba to yanzu za a rage yawan shafin ne a dinga fassara koko ya inda ta kanta
kwarai da gaske sabai suna cewa suna ɗiban aya goma in suka ɗibi aya goma me suke ce maka ba fa a lokaci guda suke ɗiban goman ba suna cewa ne in suka ɗibi goma ma'ana in aka kai inda goma take ba za a tsallake ba sai an tsaya an fahimci fassara an fahimci ma'anoni an cire fiqhu an yi aiki da wannan abin sannan sai a ƙetara ta gaba kenan yanzu ku kuna ɗiban musu shafi biyar kusan aya nawa kenan in ma dogaye ne wajen 25 ko da 5-5 ne ku wuce kenan sannan a biyar din ma kuna ba su fassara ba kwa ba su fassarar sannan kuna sa ido game da yadda rayuwarsu take ba kwa sa ido hatta zaman dalibi a aji sai ka koya mishi jama'a hatta yaya dalibi zai rike biro amana ce a hannunka ka koya mishi yaya dalibin ne yake a gidansu ana aikin shi yana zuwa yana da ladabi duk sai ka tsaya ka dubi wannan yaya yayi aski a kan shi yaya take daura ainihin wato zaninta yaya take sanya hijabinta yaya take magana da yayyanta cikin ladabi ko rashin ladabi duk sai ka lura da wannan abin da yasa kai kamar bako kake yanzu a makaranta tunda ka dade baka nan mun yo maganganu masu dindin yawa a cikin karatun wannan littafin sannan kuma a muqaddimar karatun Yahaya Dole mun yi bayanai masu tsawo kaje ka samu kasusuwan kaji gaba ɗayan wannan hanyar da ake karantar da alqur'ani din hanyar ba mu yarda da ita ba dalilin rashin yarda mu da ita shine ya saba mu sunna dole ne a dawo wadda ta dace da sunna to ita wadda ta dace da sunnar tana dauke da jinkiri ne su ko mutane suna son gaggawa su ko sahabbai Abdullahi dan Mas'udin al-Imam Abu Bakr al-Ajurri ya fitar da hadisin shi ko asarin shi cikin kitabu shari'a yace la yakun hammuka akhirus sura kada ya zama himmar ka kullun ita ce karshen sura an fara biya maka suratu maryam kullun sai ka duba sai ka ce cap saura ayoyi 50 ga saura 40 kai subhanallah akwai aiki da an gama kuma ka ce ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saura izu kaza ta kai aiki fa aka ce kare zama haka ne himmarka himmarka ta zama me wannan abin da aka biya maka a yanzu ka tsaya ka karanta shi ka fahimce shi kai aiki da shi in ka mutu Allah madaukakin sarki zai tambaye ka wannan abu idan ya zama jama'a malamai na cewa in aka je makabarta aka karanta alqur'ani Allah madaukakin sarki zai tambaye mamatan gurin sun yi aiki da waɗannan ayoyin ko ba su yi aiki ba yanzu aka karanta fa ina kuma a ce an wayi gari yanzu kai ne da kanka aka karantar da kai ka iya ka haddace ka kwanta ka mutu ba za a tambaye ka game da duk alqur'ani me yasa baka yi aiki da shi ba dole ne ku gyara magana kuna marmaza ku koya musu za su je su shiga gasar karatun Qur'ani bata taso ba magana kuna marmaza ku koya musu saboda ana cewa makarantar ku ba a yaye dalibai da wuri bata taso ba duk waɗannan abubuwan jama'a wato ko mutane sun dauki ilimi sun aje shi gefe guda ba sa gwada hasken malaman salaf su waɗanda aka dan haka kullum muke cewa mu ahli sunna ne amma alal jaddati salafiyya abisa hanya salaf su kuma kullun cewa suke su ahli sunna ne dan haka in ka ce kai ahli sunna ne ba kai kaidi ba baka da bambanci da dan bid'a dan shi ma dan bid'a cewa yake shi ma ahli sunnati ne in ka ce qur'ani da hadisi kake aiki da shi ma sai ce maka qur'ani da hadisi yake aiki da shi amma bainana wa bainal qaum salafus salih idan ka ce to amma mu muna bin salaf ne a wajen kaza anan ne matsala take wato abin da yake faruwa jama'a gaskiya kaman ni na hakurtar da kaina akan fushi da jama'a game da komai musamman nace jama'a ahli sunna komai ba ga ahli sunna suna yi sai ne bugowa yace bayan ga hadisi bayan ku kuka ce kaza sai yace amma ya salaf suke yi sai ka ji jikin shi yayi sanyi lallai hadisi ne mu muka ce ka ba amma mu muna kallon yaya salaf suka yi aiki da shi shi kuma yanzu doran hadisin ne ya dauka rashin kallon hasken salaf din sai marmaza ya ce ai suwa na sun ce hadisi amma ba su aiki da hadisin ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan wallahi akwai gyara don haka karantar da Qur'ani a bisa manhajin salaf za a yi karantar da hadisi a bisa manhajin salaf karantar da lugha a bisa manhajin salaf karantar da komai a bisa manhajin salaf za a yi kamar yadda na sha fadi ni bana musun cewa akwai ilimin qur'ani da hadisi a kasan nan amma ilimin ne akwai amma sanin manhajiyar fa to zaka tara malami 100 da wahala ka samu guda 10 sanin manhajiya ta salaf wannan shi yasa kullum mun zauna sai a ce shi kadai ne malami shi ya ce kaza a'a sauran ba su yi wa kansu wannan kaidin ba hatta waɗanda suka yi kaidin wasu suna fade da fatar baki ne amma magana tabbakawar fa ba za su yi ba yanzu ba dalibin da zai yadda ya mutunta malamin shi ya girma malamin shi ya kwanta a kofar gida yana jiran malamin shi har sai randa malamin ya fito sai koma yana zagin malamin yana wulakanta jama'a amma ku je ku ga Abdullahi dan Abbas aka ce kai ga ka dan yaro karami da tsababan ilimi ya kai ka samu yace saboda ladabi na yace na je kofar gidan malami daraja ta a wurin duk wani malami cikin sahabbai ta kai in yi sallama ya fito a guje yace saboda sun san ni daga gidan annabi nake yace amma ni kuma sai in dubi bari in bar malami ya gama abin da yake yi in ya fito ya same ni sai in bari ya biya min karatu dan haka yace haka nake kwanciya iska ta kwaso duk wani datti ta zo ta zuba mini har wani classmate din Ibnu Abbas yace kaga kai min wa yau da muka fara kai ka daure ni kuma sai na kasa daurewa yau gashi ka zama abin da ka zama yanzu wannan manhajiya ce ta salaf wajen neman ilimi yanzu dalibai kowa ya dalibi ya bugo maka kace kai hakuri ka bugo min lokaci kaza sai yo text sai zage ka ka wulakanta shi yanzu yake so ka bar abin da kake yi kaddara abinda kake shine yanzu kana karantar da wani ne da shi kuma yanzu yazo daga Sokoto shi kuma wannan na Sokoto shi ma yazo ne yanzu ka bar abinda kake kana karantar da matarka ne sai ka bari dan kai je Sokoto ya zage ka sai ka bar karantar da matarka sai kana karantar da shi sai wani daga Kaduna kuma sai ya bugo waya shi kuma yanzu ka bar wannan na Sokoto shi ma ka saurare shi shi kuma kana cikin sauraren shi sai ɗaya wayar ta ƙara ga wani kuma daga Jalingo ka bar shi kuma saboda baka son zargi dan haka waɗannan malaman da ke cewa kansu ahlus sunna suna aiki da Qur'ani da hadisi sai suka ƙara daure waɗannan matasan gindi cewa me cewa mu ba ma wulakanta ku kuzo na ɗaya yanzu dubi yaɗa cassette din nan da muke yaɗawa shine matsayin documentation na da'awar mu malaman salaf ba sa rubuta littafi su dauki kowanne jack and harry kowanne dan na dabba wa habba su dauki littafin su bashi ya je ya kwafe domin zai je isar da littafin ba da rubutu kyakkyawa da bisa ka'ida ba sai zama sakon ya gurbace kafin ya je haka ne ko ba haka ba haka ne dan haka sai kaji an ce wane huwa katibu fulan wane shine sakataren wani in ka zo ka ce kana son blogul maram sai ce to ka zauna bayan wata biyu zaka samu wane ka kwafe mishi blogul maram dan ya kwafe da rubutun da shi wannan malamin ya zauna ya horar da wannan dalibin nashi yadda in aka gama sai rubuta ijaza cewa ya halatta maka wannan kwafin domin ya amince da itikanin rubutun a yau sai muka ce cassette din mu sai wanda muka yi wa izini da gurgurdan ka'idoji da sharuɗan da muka koyar sai aka tafi ana zagi saboda mai wasu malaman sun ce ku buga mun so muke namu yadu saboda haka sai ka je sai ka sa cassette din sai ka ji muryar tana rawa sakon sai ya rukushe ce to haka Allah ya nufa ba yadda za a yi abin ne an kasa gyara wallahi duk waɗannan ba su san cewa waɗannan ba wasu ka'idoji ne Albani ya kawo ba a'a Albani yana transforming manhaji ne na salaf a cikin waɗannan abubuwan daidai da yadda zamani ya kama duk sun kasa fahimta haka amma kamar yadda nace ba ni daukan zafi akan ɗaliban da malaman saboda na san an dade ana ta karantar da su Qur'ani da hadisi amma ba a karantar da su manhajiya din ta salaf ba yanzu misali ɗalibi ne zai to daga birnin Kebbi sai to wurinka kai tsaye in yazo sai ce yazo wurinka ne yana son sauka a gidanka ka bashi cikakken aminci da amana ku yi magana akan duk matsalar da yazo akanta in yazo kace mishi kai hakuri dubi fa ba cewa kai tafuka bani wuri ba cewa kai kai hakuri ban san ka ba zan iya sauraron ka ba kai hakuri dan haka sai an jima sai ce a'a ai wane ne wai madadin yayi hakuri din sai wai kuma yana son ya ce ai wane wane tambayar ita ce wane wane yana wurin zai iya sheda duk darajar Shafi'i zai taho makarantar Maliku ƙara karatu ba fa koyan basa ƙarƙarin karatu alu ba ta ba ƙarin ilimi zai taho amma sai da ya biya ta hannun wani malami wanda ya san Imamu Malik shine al-Imamu Abdullahi ibn Zubair al-Humaidi malamin farko da Bukhari ya rawaito hadisin shi a Bukhari ya rubuta mai takarda cewa zuwa ga Maliku dan Anas abokina ga wannan dalibi nan mai suna Muhammad ibn Idris al-Shafi'i yazo zai koyi ilimi a wurinka dan haka ka bashi dama da Imam Shafi'i yazo fa dare yayi sai bai nufi gidan Imam Malik ba idan dalibin yanzu ne yadda yake gama yana da hujjar takarda a hannun shi ma karfe 2 dare zai zo ya buga kofa yace ai yazo wurinka ne ai yazo da wane ne ya aiko shi Imam Shafi'i sai ya nemi ina zai sauka daliban Maliku suka sauke shi da suka sauke shi me ya faru suka gaya mai tsare-tsaren Imam Maliku baya ainihin rike muwa da yana karantawa dan haka sai dai ka samu muwa barka ka kwafe in ka kwafe sai ka je gare shi to Imam Shafi'i ya bi dare karanta muwa sai ya haffaze ta da ya haddace ta gari ya waye da ya je ba wai kawai zuwa yayi ya tari Imam Malik ba sai ya mika takaddar ita takaddar ta zama wadda za ta sheda wane yazo daga wurin wane sai Imam Malik yace ina wanda yazo da wannan takaddar sai yace ga ni nan sannan aka fara koya mishi karatu yanzu daliban ahli suna ba ruwan su da wannan zai hadu da kai ne motar ka ta lalace kana ta zufa kana so ka gyara sai yace dama yana ta neman ka kaji ƙarya dama yana ta neman ka amma fa yana garin su ne kai ka zo wucewa garin ne motarka ta lalace sai ce dama yana ta neman ka ya ji wani cassette ka faɗi wata magana shine yanzu ga wani littafi ya saba wa maganar yaya bayanin yake ka bar gyaran motarka da wurin shi ku dubi rashin ladabi to ku auna da yaya salaf suke ku kashe jawutaccen ku auna da yaya salaf suke salaf idan suna da tambaya malaman su sukan yi musu kwarjini me kwarjini cika ido Abdullahi dan Abbas almajirin Umar ne tambaya yake so yayi akan ayar in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin an fahimta me ya faru ya kasa tambayar kullun sai ga bai ga fuska ba yanzu ba dalibin da yake mutunta malamin shi ba dalibin da ke ganin daraja wani malami kawai in ya taso zai tunkaro ne kawai shikenan in ya zo kuma dole malamin ya saurare shi in bai saurare shi ba kuma zai je ya ci gaba da zagi amma Ibnu Abbas yace sai da muka tafi aikin haji ni nake rike da jakar Umar yace sai Umar yace mini jira ni ina zuwa sai na ga ya tafi zai tsuguna ne amma bai tafi da buta ba yace sai na aje jakar sai na dauko buta na dibo ruwa sai na bishi a guje sai na je na aje mai butar sai na dawo kar ku manta Bukhari ya ruwaito Ibnu Abbas ya taba annabi haka ma da annabi ya fito yace ah yana laluban dutse zai tsarki sai